نستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اجتهد نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Goliya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin nemansa da ganin damansa ya sake ba mu daman halartowa wannan waje mai tara albarka domin ci gaba da tafsirin ayoyin Alkur'ani mai girma a yau rana ta 7 bakwai ko takwas ga watan Ramadana wata ne alfarma shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tsira da amincin Allah su kare tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da mu'minai waɗanda suka bi tabbacinsa hadi zuwa ranar tashin alkiyama. Allah tabaraka wa ta'ala ya samu kasance da cikin su. Bayan haka da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya aya jiya a cikin surat Tauba aya ta 40 illa tansuruhu faqad nasarakullah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفضوا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر واغتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون والله عليم بالظالمين
الله تبارك وتعالى ينأتي وإلا تنصروه فقد نصره الله إذن تبقي مكتبا ما يتم الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقد نصره الله تولي الله تبارك وتعالى يا سيما الجماعة الجنسة سيمكن الله هنا تعرض ماء الجنسة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الله تبارك وتعالى يا وجاجو جاجة سيمكنكم فقد مكبدا نكون أبدا مسميه domin taimakawa addini yana wa kansa ne shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake idan kuka ji taimakon sa bayan ayoyin da suka gabata na cewa me yasa in aka kira ku zuwa ku fito yaki sai ku dinga dan kafa idza qaltum ila al-ard sai nan to kaman kuna titita jin daɗin duniya akan na lahira duk da cewa jin daɗin duniya in aka kwatanta da na lahira abu ne kaɗan to Allah tabaraka wa ta'ala zai taimaki annabinsa kuma ba za ku cutar da Allah tabaraka wa ta'ala da komai ba Allah tabaraka wa ta'ala bai taba barin annabinsa ba tare da ya taimake shi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake shi amma bi karancin hali bai bar manzansa ba sai da ya taimake shi Allah tabaraka wa ta'ala sai ambato ɗaya daga cikin wajajen da ya taimakawa annabinsa ba tare da gudunmawan kowa ba cikin bayansa idhuma fil ghar a lokacin da yace in akhrajahu alladhina kafaru thaniyatayn idhuma fil ghar lallai Allah ya tamaki annabinsa in akhrajahu alladhina kafaru a lokacin da wadanda suka kafirta suka fitar da shi daga Makka ثانيه اثنين يانا شيني بيوم بيو معناه شيني نبيو cikin mutane biyu manzon Allah kiran sallallahu alaihi wasallam idhuma fil ghar a lokacin da suka kasance cikin kogo kuma dinnan biyun mutane biyu dinnan manzon Allah shine daya akwai na biyu tare da shi shine wa Abubakar bin Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa arda a lokacin da suka kasance cikin kogo da shi da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa arda il yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana a lokacin da yake fadawa sahibinsa yake fadawa abokin tafiyarsa yake karka yi bacin ciki inna allaha ma'ana domin lallai Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الله تبارك وتعالى يجي سي الله يسو جدا نصورتا أكانتا وأيده بجنود لم تروها كما يترفى باشيدا رندنا رندنوني وأندب بغنصبا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى كما يسيا كلمة وأن تصيرك بردا يتتي مثل تنتيا وجعل كلمة الله هي العليا كما يسيا كلمة الله تبارك وتعالى يتتي ملوكتيا والله عزيز حكيم الله تبارك وتعالى مبوهيني والدباء تنقلب أكنسا حكيم بيتجرى إكماني cikin abubuwan da yake yi gaba gida manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin abubuwan da ya fuskanta ya jure yana daga cikin abubuwan da suke biyowa bayan a daurawa mutum masuliyya annabi ba karaman aiki bane aiki ne mai nauyin gaske shi yasa mutane ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin yana dan karaman yaro in ba ku manta ba an taba mai abinda za a iya kwatantawa da aikin da operation na wanke zuciya da suna wasa da yara kawai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi yaran sai suka wafe suka bar shi kadai mala'iku ne suka zo suka saja zuciya suka saja kirjinsa suka fitar da wani abu da suna dauke da wani abu da suka taho da shi daga sama suka fitar da wani abu daga kirjinsa suka wanke da wannan ruwan da suke dauke da shi sa'annan suka mayar mai da wannan abin suka yi silin da zuciya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin yana dan karamin yaro aka yi mai wannan kuma har ya girma baya mantawa kuma yake bada labari yana daga ciki fitar da shi daga garinsa a doran kasa babu inda ya fi Makka falala babu inda ya kai garin Makka falala shi yasa ranar da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi izinin ya fito daga garin a ranar da Quraishawa suka yi mitin suka yadda gabaki ɗayan su suka yi ittifaqin cewa za su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna son jinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tarwatsa a tsakanin kabatin din Quraysh dama yana da cikin abubuwan da yasa suka kasa taba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wa tsirin hamiyya da afadiyya ta larabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a gidansu ya fito ne daga babban gida wato da ne na babban gida wadda duk da cewa mutanen gidan su ma ba su musulunta ba, ban su ma suna ta bibiyar su cewa ya daina wannan da'awar da yake yi mana, ya sai hana shi ya sai daina wannan da'awar. Su ma ba su musulunta ba, amma kuma sun da ɗanmu ne ba isa a taɓa shi ba. Sauran ƙabail na Quraysh su ma sun san cewa da za su taɓa manzon Allah da sun yi babban kuskure. Don haka bai taɓuwa. Sai dai a zage shi, a zuba mai datti a harami, a yi tatan baki da shi in ya zo yin wa'azi, a zo a harbi a wajen domin kar a saurare shi, a ce mai mahaukaci, a ce mai kaza da kaza da kaza, amma kuma ba za a iya taɓa shi ba. Sun nemi mutanen gidansa cewa su cire hannunsu cikin al'amarin su tafi, ai wannan ɗanmu ne. Duk da cewa mu ma ba mu yi imani da abin da yake faɗi ba, amma kuma ba zai yi ba, to ai abin zai zama abin kunya a ce ɗan ku kuna nan da ranku, a ce an wulakanta ɗan ku ba kuna gani. Kuma su Quraishawa sun san wannan abin da zai ke tsayawa zai iya kai ga yaƙi, don haka suka haƙura. Amma suka zo suka yi wata mu'amala, suka ce abin da zai sa Banu Abdul Muttalib ya zanto ba za su iya mana komai ba idan muka kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine ya zanto kowace kabila ta wace ta mutum daya sai a ce a mai kisa na bai daya, kowa yana da hannu cikin jininsa, sai ya zanto mutanensa za su rasa wa za su yata, a'a sai dai su yata Qurayshawa gaba daya. Domin jirin ya tarwatsa ne tsakaninsu gaba ɗayansu. In aka ce zuwa ne suka zage su a ce ai waɗannan mutanen su 11 aka wakilto. Suna kowanne na representing ɗin ƙabilarsa. Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko Jibril alaihi salatu wassalam. Kamar yadda al-Mubarakfuri ya haka ito cikin Abrahimul Maktum, aka yi wannan Allah wahayi cewa ga abin da Qurayshawa za su aiwatar yau, don haka Allah ya baka izini ka fice daga garin Makka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya tafi wajen babban abokinsa Abubakar radiyallahu ta'ala anhu. Aka zuwa ta faɗa Abubakar cewa manzon Allah na neman izinin shigowa yana sallama. Abubakar ya ce wallahi ma akhrajahu ma ata bihi fi hadhihi as-sa'a illa amrun muhim. A irin wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zuwa mutane, lokacin ne da ake hutawa a cikin sa, lokacin da rana ke yin zafi, mutane suke shigan gidajen su huta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a irin wannan lokacin, al'amarin da ya zo ya kawo manzon Allah wani al'amari ne mai girma. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida ya ce akhrij man indaka, ya ce ka fitar da duk wani mutumin da ke tare da kai a yanzu, za mu yi magana da sirri. Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ce ya manzon Allah wayannan ai gaba ki ɗan iyalan ka ne, ya ce to Allah tabaraka wa ta'ala ya bani izinin na fita daga Makka. Abubakar radiyallahu ta'ala anhu arda ya ce as-suhbata ya rasulullah, ya ce ya ma'aikin Allah ina neman ya zanto abokin tafiyarka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai na'am, suka tattauna yadda tafiyar za ta kasance. A wannan ranan, a daren ranan nan aka tafiya za a zo a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Da shi da Abubakar suka tattauna, suka shirya yadda tafiyar za ta kasance. Idan suka fita, in suka fita ta ina za su bi, ina za su fuskanta, sa'an nan yaya za su dinga cin abinci. Suka shirya cewa in suka fita za su fita da yamma, dama za su zo ne manzon Allah su zama yana bacci. Manzon Allah al'adarsa yakan yi bacci a farkon dare, can an jima kaɗan sai ya tashi ya fita haramin Makka, ya fita masallaci wajen Ka'aba, ya je ya yi ƙiyamul layl. da haka suna sun san da wannan tsari da haka sun zo gidan da daddare ga baki dan su kowa da makaninsa za su mai kisa na bai daya a yadda ba za a ce wani ne ya kace shi ba kuma kowannen su na wakiltar kabila daya da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fito ya tafi wajen Abu Bakar daga wajen Abu Bakar za su kama tafiya sun kama tafiya ne sun fito ba su fito da abin hawa ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kirawo jariman nan da dattijar manzo abban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu warda dan babbarsa yace zo ga kwanta a makwanci na kuma ka rufe kanka da abin rufana Ali radiyallahu ta'ala anhu yace ya kwanta a makwancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan mushrikai da suka zo suka leda suka ga mutum a kwanci suka yi ta zaman jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da ya tashi fitowa ya fito wai su malaman tarihi suna cewa ya fito lokacin da suka ga suke bacci bacci ya dauke su yadda iga ta ya zuba wa kowanne a kawunansu da kunnuwansu wai suka ce a ba bacci suka yi ba suna nan Allah tabaraka wa ta'ala ya kadanje ganin su har manzon Allah ya rata a tsakaninsu ya wuce suna gari amma kuma ba su kanki ba ya zuba wa kowannen zakata a kansa amma kuma suna nan suna zaman jiransa ya tafi ya samu Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu wa arda suka fita maimakon su yi ta Madina ai shahararren hanyar da aka fi sani babban hanya da ake fice daga Makka zuwa Madina sai suka nufi ta kudun Makka hanyar da ake bi a tafi garin Yaman a tafi kasar Yaman sun yi tafiya da kafa kamar yadda al-mubarak kori yake cewa cikin ar-rahit al-maktum na abinda ba zai gaza mil biyar ba 5 miles suka tata a kasa har suka tafi inda ake cewa Rabu Tau wannan kogon da ake tahara da suna Rabu Tau suka zo za su ga wannan kogon nan ne za su zauna zama na kwana uku domin dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa idan aka wayi gari aka gayar da cewa ba shi bane yake kwanci a kan garin nan ba za a baza mutane ana farautar su ana neman su suka shiga wannan kogon da suka zo wannan kogon Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ya ce wa manzo Allah da kaka bari ni in fara shiga idan akwai wani abu da zai cutar da mutum ya cutar da ni kuma cutar bai tabe ta ba ya shiga ya ga ramuka uku a cikin kogon ya karka izarinsa aizaninsa ya barka wani bangare da cikin zaninsa ya toshe ɗaya daga cikin ramuka sa'annan ya zauna ya toshe ramuka biyu da kafafuwarsa sa'annan ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya zauna ya fara bacci ana cikin haka ya jingina da Abu Bakar yana bacci ana cikin haka wani abu ya tsari Abu Bakar daga cikin wadai daga cikin kogunan nan Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu haka ya dage bai motsa ba domin kar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya firgita daga bacci amma domin ciwo da yake ji daga dafin abinda ya tsare shi din nan yasa Abu Bakar ke zubar da hawaye har hawaye suka dubo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake me faru da kai Abu Bakar yake ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duje hutu akwai abin da ya tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a ne ne da shan zafi wannan dare haka suka kasance a cikin wannan kogon tsawon kwana uku dare uku daren juma'a daren asabar da kuma daren lahadi daren rakin nan da kwanakinsu da Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu wa arda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin wannan kogon akwai Abdullah dan Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu warda madaji ne wanda yake da kaifin basira shi yake zuwa yaje yayini tare da manzon Allah da bai fista ya fati mutanen Makka ya fita a lokacin da babu wanda ya dore da shi sa'an nan ya dawo cikin dare ya kwana a wayi gari da shi a Makka dan Quraishawa da suka zo aka wayi gari Ali radiyallahu ta'ala an ya dace da safe sai ya fada hannu dama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wa Ali alƙawarin cewa babu abin da zai shafe shi babu abin da zai cutar da shi ya fada hannu suka ce ina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake shi ne sani ba suka kama hanya suka tafi gidan Abu Bakar dama shine shahararren babban abokinsa a garin Makka suka tafi gidan Abu Bakar suka ce ina mahaifinki Asma bintu Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anha wa ardaha idan da bijo take ba ta tsakin da bayan sinta yake ba har Abu Jahl ya daga hannu ya mata mai sai da ɗan kunnanta suka zuba duk wayannan wahalhalun ba suna tani akan ne akan masali suka dawo suka kama Ali radiyallahu ta'ala anhu wa ardaha suka jawo shi suna dukan suka jawo shi suka kawo shi har Ka'aba suna san Sufina Saki ya faɗi wani abu ya bada wani information akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayar ba da suka ga cewa ba za su iya samun wani labari ba abin ya fusatar da su ya fusatar da su sai suka zo suka sake yin wani meeting suka ce wa mutanen Makka duk wanda ya iya kawo masu imma manzon Allah imma Abubakar ko wasu biyu din za a baki akan mutum daya ba su damu ba ya kawo su da rayukan su ne ko ko ba ta tuwa a yi kawo su hayyaini aw makitai ya kawo su da ransu ko ko ba ta tuwa duk mutumin da ya kawo daya daga cikin za a baki sai a tuki da shi za a baki rafuma 100 in ya kawo su biyu din ne za a baki rakuma 200 mutane suna jin wannan domin neman wannan abinda za a bayar abinda za a bayar duk wanda ya kawo manzon Allah da Abu Bakar mutane sai suka fantsama cikin neman suka yi kudu da arewa gabas da yamma kowa na neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya kai ga wannan hadisin da Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labari a cikin alqur'ani yace in akhrajahu alladhina kafaru thaniyatayn fihima fil ghar a lokacin da suke cikin wannan kogon idan ya kuru li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana a lokacin da yake fada wa abokin tafiyarsa yace kar kai baki ciki domin sananin so da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su san wani abin da zai shafe shi ba su san wani abin da zai cutar da shi haka suka kasance gabaki ɗaya sai zanto Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu wa arda kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito cikin Sahih al-Bukhari yake Abu Bakar yake cewa ya Rasulullah Abu Bakar yake na daga idanuwa na sai kallon kafafuwan masu farautar marake ga buga Abu Bakar yake kawai abin da ya rage a gare su ɗaya daga cikin su kawai da ɗaya daga cikin su zai kalli kafafuwarsa ɗaya daga cikin masu neman mutum da zai kalli ya ce ka kalma na ɗin nan ba yake da shi kenan sun gamu ɗaya su kawai ya kalli kafafuwarsa idan wani dalili ya sa ɗaya ya kalli kafafuwarsa da sun gamu kenan yake da nake kallon su ga kafafuwan su nan da ɗaya zai kalli kasa da an gamu sai na shiga cikin wani hali na fargaba na tsoro ba akan kaina ba akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sun gwammace duk wani abin da zai shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafe su shi yasa ai zaka ga azazu wa tuhud sahabbai ne ai suka fito lokacin da lokacin da hadalar yakin ya juya suka saba wa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka dauka daga kan kofar suka je kwatan garima lokacin da kafirai kuma suka lura da cewa ai da ma ta inda ake aka ci su da yaki su ne waɗannan mutanen da manzon Allah ya sa su akan kufuru ne yanzu babu su a wajen mutane kadan ne a wajen sai suka tuno suka auka wa musulmai sahabbai suka wafi ai mutane ne suka tsaya waɗanda suke kare kibiyoyi da cirjin sun gwammace su mutu manzon Allah ya rayu sallallahu alaihi wa sallam Abubakar ne sai nake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ma'aikin Allah idan fa ɗaya daga cikin su ya kalli kafarsa za a gamu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi yana cikin kari nan da kuwa da kwanciyar hankali domin shi ya san ba za a nere ne ba ba za a gasu ba Allah tabaraka wa ta'ala sai ya bamu labari in yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana manzon Allah yake faɗa wa Abubakar cewa karkai baki domin ai lallai Allah yana nene ne Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da mu da taimakonsa yana tare da mu da nasararsa yana tare da mu da goyon bayansa Allah tabaraka wa ta'ala yake fa anzalallahu sakinatahu alayhi Allah tabaraka wa ta'ala sai ya saukar da natsuwarsa ai tabbatuwarsa da kwanciyar hankali natsuwa irin wadda Allah tabaraka wa ta'ala yake tabbatar da bayansa da shi shi yasa ayyake wa abokin tafiyar salata ka zan inna Allah ma'a maluma suka ce waɗannan ruwan wa aka saukarwa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam aka saukarwa ko ko Abubakar radiyallahu ta'ala anhu da ya shiga hali na damuwa akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hankalin shi ya dace ga mutanen nan sun zo ko kowannan su na dauke da makami suka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kan da ma shi hankalin shi a kwance yake yana tare da tsuwa suka ce fa anzalallahu sakinatahu alaihi Allah sai ya saukar da natsuwarsa a kansa suka ce Abubakar ake rubi wa'in malaman suka ce a'a kasancewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da natsuwa kafin nan bai nufin cewa Allah tabaraka wa ta'ala bai sake saukar mai da karin natsuwa ba yace sai ya saukar da natsuwarsa a kansa wa ayyadahu bi junudin lam tarawha kuma ya ba shi goyon baya da rundunoni waɗanda ba ku ganin su aka ce waɗannan rundunonin su ne wa su ne malayi Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya kalmar kafirci ita ce kalma daskantacciya kalmar Allah tabaraka wa ta'ala ita ce kalma madaukakiya idan muka duba abin da ya kasance cikin halin hijira za ka ga a cikin abubuwan da ya kasance tsakanin kwanaki uku nan Asma dan ta kasance ita kuma tana korar dabbobin Abubakar radiyallahu ta'ala anhu arda sai ta je ta inda suka sauka din sai ta je ta shayar da su a tafi nono daga waɗannan dabbobin shi ne abin da su kuma suke rayuwa da shi sai ta je kullum sai ta je ta zagayo a matsayin kamar kawai ta koro dabbobi ne kiwo take yi sai ta je ta tsawa manzon Allah da mahaifinta sai ta ba su abin da za su sha sannan ta kara gaba alhalin da dan uwanta Abdullahi kuma yake zuwa ya dubi halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sa'annan kafin su yi wannan tafiya sai da suka yi yarjejeniya da wani mutum wadda wato irin akwai mutanen da ake gane hanya da su a lokacin akwai mutane kamar direbobi ne suke wadda su sun san hanya sun gama shirya da shi sun gama tsara yadda tafiyar zai kasance shi yasa ai maimakon su yi ta Madina sai suka yi ta Yaman masu neman su da suka dace neman su kuma sai suka mafi yawan su sun yi ta Madina ne su neman su sai dai gure suka je kai bari mu bi ta nan mu duba ko za mu iya samu har suka kai ga wannan kogon da suka kai ga wannan kogon suka gaba su ga kogon ba kuma su ma suka menene suka komo da ma sun tsara da wannan mutumin ga abun hawan mu nan guda biyu sun sallama mai shi kuma sun ce mai bayan kwana uku za ka same mu bayan kwana uku daga nan kuma tunda hanyoyin da za a bi ba hanya bace da aka saba bi ba, da wanda mutumin kuma shi ya san waɗannan hanyoyin, da ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar jagora, duk da cewa a lokacin wanda ya jagora nan shi ma ba musulmi bane, amma kuma ba mafi amana bane, ba musulmi bane amma kuma ba mafi amana bane, suka amintar da shi suka ba shi amana ya taho da abun hawansu. Abubakar radiyallahu ta'ala anhu arda shi ke dauke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ɗaya daga cikin abun hawa wanda mutumin kuma yana jagorantar. Idan Abubakar shahararren mutum ne da tijo, idan aka haɗu da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin bai shahara ba sosai, mutane ba su sani, shi yasa ma a lokacin da wukufi suke zuwa Madina, sai idan suka zo sai su ga mutane a zaune, suna tsammanin in suka zo za su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan wani babban kujera da na mulki da sauransu. Sai sun zo sai su ga manzon Allah yana zaune ne cikin mutane, sai su ce aina rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ai gashi nan. Sai su rinka mamaki shi ne wanda labarin sa ya game duniya, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa wahyi, kamar yadda wannan mutumin Balaraban kauye ya zo, lokacin suka ce idan mutum ya zo daga kauye, mutane barin kasuwa ma suke, idan sun daga wani bakauye ya shigo, sai su bar harkokin kasuwanci sai su wuce masallaci. Don za ga mutum yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam watanni, yana da tambayar da yake son yi sai a yi wata shida shekara ɗaya bai iya yi ba, domin haiba, irin haiba ta manzon Allah, kwargiri na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Za ga wasu lokutan wani sai ya tura wani ya ce je ka tambayo manzon Allah. Akwai wani mutum da ya taɓa zuwa wajen manzon Allah ya ce menene hukuncin mutumin da yake da yawan ganin mazi, ya zo neman fatawa akan mazi, wannan ruwa da ke fitowa namiji sanadiyar sha'awar sa ta motsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai, sai ka faɗa wa wanda ya aiko ka cewa kaza kaza kaza. Ma'ana manzon Allah ya san tabbaya ba tashi bace, tabbayar ayi ne radiyallahu ta'ala anhu arda, yana jin kunya ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi ba kauyen mutan, shi ba kauyen mutan bai da laduba irin na mazauna birni, don haka ana kawar da kai a gare shi abinda ba za a kawar da kai ba game da mazauni birni. Da haka shi ba kauye in ya shigo zai zo ne kai tsaye yau manzon Allah tambayoyi baya firkawa, shi yasa sabbai suke matsowa kusa domin su zo su fa'idanci daga amsar da manzon Allah zai bashi. Wani ya taba zuwa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sabbai su je da awa su kira mutane zuwa ga masallaci. Da wani mutum, wani sahabi ya je kauyen ya je kira su zuwa ga masallaci cewa annabin nan yana zaune a Madina. Wani Balarabe daga kauye sai ya kamo hanya sai ya zo Madina, ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce wani ya zo a gare mu a kauyen mu yana cewa wai kai tazumu, kana ikirarin cewa wai kai Allah ne ya aiko ka, yace tsakanin ka da Allah ne ya aiko ka. Ya baro kauyen ya zo ya zuye mai ne ya zai tabbatar wanda ya je da awan ya baro shi a kan shi ya kawo Madina, yace wani ya zo dan yana cewa kai kana ikirarin cewa Allah ya aiko ka. Allahu azzarak, tsakaninka da Allah babu ƙarya, Allah ne ya aiko ka. To su haka, amma Laraba wannan daga kauyuka suka kasance. Hakan nan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya kasance a wannan wajen. Sai idan aka tambayi Abubakar aka ce wane ne wannan, dan shi ya tahara an san shi, aka ce shi aka ce mai wane ne wannan mutumin da ke tare da kai, sai ce mai هذا الرجل يهديني wannan mutum da kuke gani yana shiryar da ni ne. Su sai su fahimci cewa Abubakar bai san menene ba, bai san hanya ba, yana shiryar da ni ne. Ke wannan da kuka gani yana shiryar da ni yake yi, kaman shi ke nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke nuna mai hanya sai su wuce, domin kar labarin ya yadu, domin haka labarin yake yadu a haka ana tafiya ana haduwa. Sannan ku daga ina kuka fito? A mun fito daga Yaman, mu ko mun fito daga Makka, za mu waje kaza. To waɗannan za su ɗauki labarin waɗanda suka fito daga Makka ɗin nan, waɗanda kuma za su ɗauki labarin waɗanda suka fito daga Yaman. duk wanda ya haɗu da su da sai kun haɗu da wani su mutane sun fito daga Yemen da wannan su adadin mutane kaza sun suna tare da kaza da kaza eh mun haɗu da su a daidai waje kaza kuma sun yi ta waje kaza haka labari ke ciyaduwa shi yasa yana daga cikin dabara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rakin bin Madina yayi yana fikira yana bi hanyar hayyar da zai kai ga Yemen wayannan abubuwan da baki daya suna nuna mana kalubale da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafai suka fuskanta a lokacin farkon da'awar musulunci sa'annan yana nuna mana cewa addinin musulunci addini ne wanda ka duba yadda suka yi strategize dama bayan kwana uku duk wani mai farautan ku domin a bashi rakura kuma 100 ma ya gaji da neman kwai shine manufa lokacin baro da annahum aqala neman su da ake yi yayi sanyi amma ka fara fitar zamani a wayannan hanya za a gano inda suke kuwa shi yasa suka tsaya bayan kwana uku din nan sa'annan suka menene sa'annan suka kama hanya suka ci gaba da tafiya har suka shiga wato garin Madina shine Allah tabaraka wa ta'ala yake fadawa wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman game da ghazwat tabuk yakin tabuka mutanen da suka zo suka nemi uzuri suka ce ba za su iya tafiya ba suna da uzuri da sauransu Allah tabaraka wa ta'ala yake fada musu cewa Allah ya wadatu daga taimakonku baya bukatar taimakon idan kuka ce ba za ku taimaka wa manzon Allah ba Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake shi a lokacin da babu kowa Allah kadai shi ya taimake shi kuma ya saukar da runduna waɗanda ba a ganin mala'iku waɗanda su ne suka zanto su suke baiwa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama suke ba shi kariya a cikin wannan aya al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala yake cewa wannan ayar dalili ne akan falalar Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ko da an shi abu so ba Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu shi kadai yake banta da wannan falalar falalar fitowa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hijira daga Makka zuwa Ina zuwa Madina kuma babu wanda zai sake samun wannan dama furta ce da dama guda daya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam lokacin da ya tashi fitowa sai yake fada wa garin Makka yace lallai inni la'alamu annati ahabbu ardillahi ila Allah ni na san cewa ke kasar Makka keke mafi soyuwar kasashe zuwa ga Allah a cikin duniyar nan gabaki ɗaya inda Allah tabaraka wa ta'ala ya fito a doran kasa babu inda Allah yake so kaman ina kaman Makka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba da zaɓin shi bane ya bar Makka ba amma ya baro Makka ne domin addinin musulunci domin addini ya yaɗu yace laula anna qaumati akhrajuni ma kharaj da ba dan mutanen cikin ki sun fitar da ni bane wallahi da ba ku ta ba kaga ba zaɓin shi bane bai so ya fita ba shi yasa lokacin da aka ci Allah ya bada izini aka ci garin Makka da yaki ka san haramun ne a yaki Makka Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam izinin sa'a daya ya bude garin Makka da ya gama bude garin Makka ya zanto aka farfasa gumaka aka fitar da aka tsarkake Ka'aba daga gumaka da kuma bautawa gumaka ya zanto mushrikai sun mika wuya akwai waɗanda suka musulunta da yawa daga cikinsu aka ci galaba a kansu ansar sai suka fara suka shiga hali na damuwa dan sun san ai garinka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ai bai so barin garin ba to yanzu da aka bude garin Makka ya dawo ta tsaibaratul muslimin ansar sai suka dawo suna tunanin hanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai koma Madina suka shiga hali na damuwa hatta ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa alƙawarin ai ba zai musanya Madina a matsayin garin zaman sa ba shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayuwa a Madina har ya bar duniya aka binne shi a can shi yasa yazo cikin hadisi cewa man istata'a minkum an yamuta bil madinati falyaf'al, duk wanda zai iya daga cikin ku mutuwa da rinke shi a Madina to yayi. Akwai wani abokin karatun wanda da zai tafi Madina karatu, sai faɗa wa mahaifiyarsa, sai ke farin ciki yake murna ya karanta wa mahaifiyarsa wannan hadisi. Mahaifiyarsa take mai hakan ne, amma dan Allah in ka je sai dai ka dawo kar ka mutu a ciki. Ai uwa ba ta son danta ya menene shi, kuma yana ganin ai ga wani waje nan inda aka ce in mutum zai iya mutuwa a can, to in mutuwa za ka dauke shi a can ma ai ba laifi. Suke mai eh hakan ne, amma dan Allah in ka je ka dawo kar ka mutu a can. Da haka neman mutuwa a Madina abu ne wanda yake sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin abubuwan da ke cikin wannan aya, al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala yake cewa anna al-huzn qad yu'ri li khawati ibadillah as-siddiqin, ma anna al-awla idha nazala bil ard an yas'a fi dhahabihi anhu fa innahu mud'ifun lil qalbi muhinun lil 'azima. Yace daga ciki akwai cewa wajin ciki hali na huzun yana iya faruwa da bayin Allah masu gaskata. Za ga mutum bawan Allah ne, mai riko da addinin Allah ne na kwarai, amma kuma hali na bakin ciki yana faruwa da shi, kamar yadda ya faru da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa arda, har ya zanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mai la tahzan inna Allah ma'ana. Sa'annan malamai gabacin dayansu babu saɓani sun yi ijimali akan cewa wanda ake nufi a cikin wannan ayan shine Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Allah yake in fi ruhi fasa
wa siqalan لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
انفروا خفافا وثقالا. الله تبارك وتعالى يقول بيتي خفافا وثقالا. فقط في العسر واليسر والمنشط والمكره والحر والبرد وفي جميع الأهوال. Ku fito a kowane irin hali, a halin wanda yake ɗauke da kaya waɗanda suke da saukin ɗaukawa, halin wanda yake da ɗauke da kaya masu nauyi, wasu malaman tafsiri suka ce a halin mutumin da yake wato yake da cikakken lafiya, daga mutumin da yake wato rakin lafiya ya sa ya yi nauyi. Ku fito a lokacin da kuke cikin yalwa, a lokacin da kuke fama da kunci, ana cikin zafi ko ko ana cikin sanyi, kuna da nishaɗi ko ko ba ku da nishaɗi, ku fito lokacin da aka nemi cewa ku fito domin a je a ɗaukaka kalmar Allah. Wajahidu bi amwalikum, kuma ku yi jihadi da dukiyoyinku. Wa anfusikum, za ku ga cewa duk lokacin da Allah tabaraka wata'ala ya yi umarni da jihadi, sai kaga an gabatar da dukiya a kan rai, domin muna son dukiya fiye da yadda muke son rayukanmu. Shi yasa za ka ga mutum ai a garin neman dukiya sai ya salwantar da me, to wanne ya fi so? Ya fi son rai kenan. A garin neman dukiya ba sai ya salwantar da me, sai ya je ya shiga cikin wato hadura domin neman dukiya sai shiga cikin makhadir wani abin da yake yi domin ya samu kudin ka danki zaka tausaya mai ina masu hakan gold kaga mutum ya shiga kilometrage cikin kasa sai ka ji wani sun kasan abin nan ya rubuta sai da a fito da gawa duk wannan mutum yana mukhatara da ransa ne domin ya nemi kuɗi wa tuhibbuna almal hubban hubban jamma sa'annan ba ku iya yin jihadi da rayukanku idan babu ne idan babu kuɗi da kuɗi za ku ɗauki ran ya je yin jihadi sa'annan mutane suna son kuɗi kuma ba su son rabuwa da dukiyarsu musamman idan ba a kan abin da zai maido zai sa dukiyar da ruɓanya ba a ce ne ka ba da miliyan biyar za ka samu riban miliyan ɗaya za ka samu riban dubu ɗari biyu sai ga mutum ya saka kuɗinsa amma a ce ka ba da miliyan biyar Allah zai saka maka ‘yan Afirka da yawa ba su fahimci wannan yaren ba tukuna wannan wani yare ne wanda har yanzu ana nan ana fassarawa Allah ya sa mu fahimta wani wannan shahararren attajirin nan na ƙasar Saudiya wata kwanaki za ku dinga jin yayi sadaka da gonannakin dabino wadda suka kimar ya kai miliyoyin daloli al-Raji ma'abuci shine na wannan albankun Raji mutumin nan bai da shahada bai karatu ba ba graduate bane shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ba takardun ka yake dubawa ba ya arzuta ka wai domin kana da PhD shikenan a latila sai ka zama mai arziki sai Allah ya ga dama sai ga mutumin da yake signature da rubutun wato harufan larabci yake zanawa irin wanda ya dan koyo a makarantun allodin nan haka yake signature ɗinsa in za ka kake shi ba zai iya construction center tsaya a turanci ba Allah tabaraka wa ta'ala zai ba shi dukiya mai tarin yawa akwai mutane masu dukiya da yawa a ƙasar nan wanda haka suke ba wani karatun da suka yi kawai Allah tabaraka wa ta'ala albarkaci abin da suke shi Sulaiman ar-Rajhi ba irin yake nayi dako nayi aikin cook ina dafa abinci nayi dan aiki duk wani aikin da kake ganin kamar yana da kaskanci yake duk nayi me tambayar da yake so menene kake ganin zaka mutane wani titi da shi idan mutum bai san ya samu tawaya cikin dukiyarsa yake gaskiya shi abu kai ya sani idan ba ka son dukiyarka a samu tawaya a ciki yake ka ciyar da dukiyar fi sabilillahi da raji wanda nake wannan ko shine mai wuya dan haka ku yi jihadi fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum da dukiyoyinku da rayukanku zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine mafi alkhairi a gare ku idan kun kasance kuna sane kashe dukiya domin ɗaukaka addinin Allah yin amfani da gangan jiki domin ɗaukaka addinin Allah a wannan zamanin da babu jihadin sai akwai jihadi bil abwal za ka yin jihadi da dukiya ta fuskoki masu yawa akwai za ka je ka samu irin yaran secondary ɗin da za ka ga mutum da kiyar iyayen da suka biya kudin secondary school kuma ya fito da result mai kyau ba waɗanda suka rubuta jar ba a business center ba an zo wani zamanin da komai yana yiwuwa kana zaune a gidan kama za a kawo maka result zaka biya komai ana yin shi domin kuɗi ko muna ganin wannan abun muna ganin ai wannan ai opportunity ne zaka zo ka samu iyaye ma zaka iyaye suna ma suna yin rikici da management din makarantun da ba su yadda da irin wannan ba sai mu ai mun karantar da daliban ku bari su rubuta jarrabawa da kansu zaka suna rikici da management din makarantun sai muna san yaran mu su ba jarrabawa waye waye da sauransu zaka wai su makarantun ma sai yaro ya zo da tafi sai a cire shi wai domin principal din makarantar bai yadda malamin subject idan kuma kai malamin wani subject ne ranar rubuta jarrabawanka in ka shigowa aiki da koyawa yara ka gama aiki a makarantar kenan akwai makarantun da suke haka dolenka ran da za a yi subject ɗinka sa'annan har ɗalibai suka kai ga cewa duk wani malami da suka ga cewa bai yadda da irin wannan tsarin ba dalibai na san makarantar da daliban secondary ba sun taba yunkurin kashe wani malami sun yi yunkurin kashe malami don me domin suna ganin ai wannan mugunta ne ai waye za ta zai ka ga amma a wawaye daga cikin waɗanda suke goyon bayan wannan cewa ai a kudu haka ake yi shi yasa suka fi mu ci gaba da sauransu to kai da mutanen kudu kake koyi mutanen kudu suka zama alƙiblarka kai ba ka da manhaj na rayuwa kai ba musulmi ba ne sa'annan menene dalilin ka na cewa mutanen kudu haka suke yi sai mutum ya gama digiri lokacin da muke sabi za ga mutum digiri holder ne an mobilizer ɗin shi ya zo camp NYSC amma kuma da turanci ya yi karatu ya zan yi karatu na yi karatu na primary school shekara shida da turanci ake karantar da ni secondary school shekara shida da turanci ake karantar da ni amma digiri shekara hudu ko shekara biyar da turanci ake karantar da ni kuma in ka san yin turanci ba irin mutanen da ake za a ce ai almarma ai almarma ai ce makamai sai ka samu digiri holder masu yawa marasa amfani to menene amfani da karshe sai ne ba gwamma mu samu ko da ba su da yawa ba amma mutanen da cikin da ka jefa shi za ka yi alfaharin naka ne duk inda ka jefa shi to akwai hanyoyi da yawa wanda za a iya tallafawa wayannan abubuwa ne da ya kamata mu duba kuma ba za mu ga illar wannan abun ba sai ranar da muka fara samun ba a wannan wajen sai daga cikin asibitocin nan da ba zan ambaci sunansa ba an ce an taɓa yin wani consultant da ka sani ba consultant aka lura cewa bai taɓa prescribing wani magani ba sai panadol ko ni ma sai yi prescribing panadol ai ko ai idan na ba mutum panadol zai mutu ne in bai jin ciwon kai ma in na prescribing wa mutum paracetamol ko bai jin ciwon kai ma ai ba zai cutar da shi ba in bai yi abuse da shi ba zai yi jin gaji kawai yana jin kamar a kawo karfe ya daga haka kawai zai dinga ji amma ba zan karfe shi ba ya mutum zai zama consultant kuma ba medical doctor ba ne kuma a bashi appointment as consultant kuma a dinga biyan shi salary din consultant shi kuma ko degree bai taba yi ba a medicine Nigeria kenan ai kaje kotu kaje ka ga cases na negligence da ake yi za a shigar da mutum a ce wata jami'a ta yi yaushe ka gama karatu yaushe ka yi obtaining ina kai housemanship ɗinka yaushe ka yi obtaining license ɗinka na practicing as a medical doctor sai ga mutum ya zama wawa bai taɓa yi ba amma kuma shahararren likita ne har operating yana yi a wannan garin akwai wanda ya cire wa ya obliterate ɗin womb ɗin mace a wannan garin cikin shi an yi shi a high court tunan ya obliterated din complete womb din complete mahaifa na wata mata da ita da aiwa har abada. Zamu je mu zamu zo mu samu cikin soci gurbatacci cikin soci albarma ta zama ita the elementary subjects at secondary school level they are about of India ba akwai wanda ma aka bashi abin nan sadan amsa ba zai yi composing letter ba a English a waye aka rubuta mai aka ce write your address here aka ce write aka mai description aka bashi policy amma tunda ai ordinary ne ya gabata iya rubuta address sai kuma write your address here akwai takarda external examination da take bayin magic da ya gama kofan abin takardun da aka baki da Allah ya tashi kama shi a takardun da aka baki ya kofa daga ciki ya gama kofa daga ciki da ya tashi submitting sai fa a ciki ya yi submitting har da ayyukan lokacin da muke karanta ramin ga abubuwa masu ban mamaki amma duk da cewa wasu lokutan kusan kai kadai kake mutane masu yawa sai a daga ganin wannan yana tsanantawa na taɓa shigar imagination a wani aji za a rubuta mathematics ina shiga akwai student da kawai sai ya rubuta sunansa da ajinsa da subjectin ya miƙa mun yadda don ya san dama bai san me zai rubuta ba kuma ni ko mutuwa zai yi ba wanda yake magana da wani irin tarbiyyar da na yi kenan mu idan za mu yi jarrabawa ana ni na taɓa rubuta jarrabawa a cikin library duk wani littattafan duniya da kake ka sani suna nan ga suna ina kallon su kuma babu yadda zan iya ɗaukar littafi babu da zai ban ma fargaban wani zai zai leka zan iya ɗaukar littafi na taɓa rubuta jarrabawa littafin da nake rubuta jarrabawa a cikinsa shine a kasan an sa shi ɗina ya kamata mu idan aka bamu question in aka bamu question paper su da ake yi a barmu kuma babu wanda zai waiwayi wani to ka rubuta abin da ka sani mana ta jarba wannan tashin alkiyama ne na shiga aljanna dole sai mun zo mun yi muna wani duk wayannan wani ya zafi biliyan goma wani ya zafi trillion kaza kudin pension an kwace kudin kaza an yi kaza a duk kuna ganin kawai dare ne rana ta mutum zai zama amshakin farawo haka ai daga nan yake farawa kai da jikin biya mai inda ake kiwo in sanin ta ne ra ku san ta kai da jikin biya mai kai ba kai da jikin biya mai na taba halartar wani taro inda wani ya kawo kudin addu'a wai irin malaman da masu kafa kudin addu'a yake malam ga wannan kudin addu'a ayi wa yaro na addu'a shi ma ya gama jami'a da wuri shi ya fato namu wasu lokutan kawai idan ka duba al'amuran nan kai misali kawai abinda ke kwantar maka da hankali shi ne cewa babu abinda ke gagarar Allah amma zahirin al'amari ko yaruwan kasan nan sai a hankali akwai ɗan Najeriya da zai iya shan kwana ya sayar da kasan nan ga kauci wallahi da hadiya ba mu kishin kasa idan sai ma'aikacin gwamnati ne kayayyakin gwamnati ka ji asibiti na wasu mamara kuma ka ji abubuwan da tsabbar da suke ba za muna gari amma kuma duk wata zuwa ne suna ba za ka je ka ga ordinary kana da zai kai kuma su ne kai biyan ka ba federal government ta ta tafiya a ciki amma individual yana da shi a kan wannan individual mai wannan scanner din a gefe shi ne kuma ma'aikacin gwamnati din a cikin asibitin amma gwamnati ba ta da shi in gwamnati tana da shi ma amma in zai zama outdated ko kuwa ta lalace ko kuma da gangan an yi abin da tsinsa almuhim abin da gwamnati ta gada ta individual ya ce ana abin hankali zai dauka ba a ce biki kadai bane duk wani barasatar sun mu gaba ki ya ma'aikatan gwamnati sun bai da su business center in ka kai ma'aikaci ne in kana son haƙƙin ka ta samu haƙƙin ka dace ka bai wa ma'aikaci dan uwanka private police da ka sani police in yana da wani application da yake son ai approving mai wani abu sai ya bai wa police dan dan uwanka cin hanci ba haka ba wallahi sai ya zama zai ta kwana su isu sannan ma'aikatun gaba ɗaya haka suke to yau shi to kuma kowa darajar kunyan mu kowa zai jaje mai ji shugabannin ta kaza shugabannin kai kuma fa kai kuma fa abinda kake yi fa shi babu shi a lissafi babu shi abinda kai kake yi a lissafi ana biyan ka domin aiki amma kuma idan aka kawo aikin nan ga maka ba za ka ba sai an biya ka mun mai da shi kawai private business center abinda ke faruwa kenan dan haka wayannan abubuwan da baki dayan su sai mun menene sai mun canza ba sai mun gyara wallahi sai mun gyara sai mun gyara wayannan da suke rubuta jarraba wannan su kai ne sai suke rubutawa ba tare da yaya ba su kunna su ya kamata a ce wai bakarantun musulmai su ne suke yin wannan wanda muka san tsananin haramcin shekul islam ibn al-maimi rahimahullahu ta'ala cewa yake yi idan ka samu shahada ta hanyar kish a ko an ba ka ta kofa a wani yaro ta maka wani bayan akwai a gidan sa ruwa kike duk shahada ta dike da ka samu har ka zo kai karatu kai karatu sai ka samu shahada ta zo aka baka aiki kike duk da ake biyan ka sarari yake haram kake kana cin haramun kana ciyar da iyalan da haramun domin shaida ka shaida menene shaida ƙarya shaida so don kuma hankalin da suka kwanci din su wannan abin ya zama irin wuri haka wuri yaran nan suna haddace alqur'ani ya yaran mu idan za su iya haddace alqur'ani ba za su iya karanta wannan ba za su iya wannan boko ba idan dai za mu yi proper training din malamai kuma za a yi implementation a cikin technique yadda suka kamata kuma yaran su zama an tallafa musu duk abin da suke bukata domin su yi karatu kuna ganin ba za su iya bane amma psychologically mun riga mun rauna yara iyaye da kansu za su je su yawa yara girman yara ko yara ko ga yi ko ga so ka fara daura shi akan turba da tarbiyya mara kyau ka fara nuna mai cewa cuta domin wannan mai suna yana da suna biyu sai da suna biyu ai wannan kai manzala sama ne kuma man rashana sarai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi yarawa domin lokaci zamu tsaya da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi tambaya
na'am assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah bane ne fassara wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ali ta kalli fi yawm al-jum'a qabla as-salat wa alaikum assalam
na'am نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحدث يوم الجمعة قبل الصلاة. أبدا حديث يكي نبي حديث هنا سيكون المتعني معلمات يوى أني شرع منا حديث أما معلمات يوى ساباني أكام أبدا أكي نبي التحلق تحلق جدا تلمر حديثا manzala sallallahu alaihi wa sallam ya hana ranar juma'a din kai halaka mutane su zo na da'ira haka da'ira ai da'ira a ranar juma'a ana jira zuwan juma'a akwai riwaye da suke nuni da cewa ana nufin da'irorin nan da ake yi ana yin su ne da hadis domin tattauna maganar duniya aka ce sahabbai sun kasance kun san ba kaman masallatin juma'a yadda muke da masallatin juma'a masu yawa bane a wannan zamanin a lokacin din da a Madina kadai masallacin manzon Allah ne kawai ake sallar juma'a a wannan zamanin so dai idan nan masallacin juma'a ne za a zo mutane sun taho daga nesa an haɗu mutumin da kai wata ni ba ka gaci ba za ka gaci a ranar juma'a mutumin da kai sai ba ka gaci ba za ka gaci a ranar juma'a domin wannan shine matakara daya da musulmai gaba ɗaya suke menene shi haɗuwa rangidi kuma ku za ku bar masallacin juma'a ku wa'ancan su bar nasu wa'ancan su bar nasu sai ku je ku mai ne ku a zuwa waje da mutumin da kai watanni ban ganci ba a idi sai ki mai ne sai ka ganci sai ya zo su akwai tsayya tsakanin wato ƴan uwa da mutane sai ya zo ran juma'a sahabbai suka tsawo lokaci tulal usbu ba ga juna ba idan mutun ya ji goma sallacin juma sai da ga wala wani assalamu alaikum sai su zauna wani ma ya ji ah ga su wani sai su zauna sai za a yi ne a yi da'ira a kwana biyu ya kasuwa ya kaza kuma liman bai shigo ba amma wayancan ma sun yi da'ira wayancan ma sun yi da'ira har yakan kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hawo minbari wayansu suna nan a da'irar jama'a magana ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana التحلق أما يوم الجمعة قبل الصلاة. شين أبو الدعاء يودي التحلق. ما لو يجي بياني تجامع أوكي ولن دا. كم تجي جنن وابدا وأزيد أكيد تناظر وادا أكيد حافظ شو هو الإمام. أكيد يودي ظاهرا أديت البيمينين يبا ظاهرا أديت البيمون هكذا. بل وانت التحلق ما مالو ما تكتي فحرام بني مكروهي yoke zai zama makruhi idan ya zanto da'iran ta zama babba ko kuma da'ira masu yawa wanda masallacin kuma bai da girma a yadda mutanen da suke son su zama a kan sahun jiran liman ba za su samu daman yin hakan ba amma idan masallaci yana da girma aka je aka yi wani halaka a can aka yi wani halaka a can suka je masallaci yana da girma aka yi halakar da bai takurawa masu zora su yi sahu ba suka ce ku shiga cikin nahiyu ba wannan halin ma ba makruhi bane ko idan ka ga tambayin da ake yi a masallatai a wannan zamanin za ka cewa ba halaka ake yi ba a yi da'ira a kan a yi da'ira a kan a yi da'ira a'a mutane suna zuwa ne su zauna zaman kiran zuwan lima a lokacin ake amfani da damar cewa mutane sun taru a yi tunatarwa kuma ya tabbata cewa sahabbai sun yi wannan sahabbai sun yi Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ya kasance idan mutane sun taru kiran zuwan liman yakan tashi ya tunatar da su Allah idan ya ji kotsin koba alamun shigowar liman sai ya menene sai ya zauna an rawaito amma Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu arda shi ma yana shiryen shi ma yana menene shi ma yana yin haka wa adad min as-sahaba sun kasance suna yin haka manya-manyan malamai sun ce malamansu suna yin hakan kafin zuwan lima sai zanto kenan kuma suna sanar da wannan hadisin sai zanto wannan hadisin sun fahimci cewa babu wancan hanin na nasiha da ake yi kafin khutba Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullahu ta'ala yace babu ne ni za a iya yin tambayi kafin khutba amma idan aka bar yin hakan kifa babu ne idan kuma an yi kullun babu ne al'ayyaka ba da wannan hadisin shine ayi da'ira ayi saku haka ana tattaunawa ayi saku ala tattaunawa ayi da za a saku da mutane da suke so wannan asabu jira liman wallahi ta'ala a'da
da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ban mai
kwana da
janaba
na hukuncin kwana da janaba abin da ya fi dacewa shi ne mutum ya yi wanka kafin ya kwanta wannan shi ne abin da ya fi dacewa a al'afal idan mutum ba zai iya yin hakan ba an ce kar ya kwanta sai ya yi ne sai ya yi alwala a al'afal abu mafi karanci shi ne ka yi alwala kafin mene kafin ka kwanta wannan shi ne abin da ya fi dacewa amma idan mutum bai samu yin ko ɗaya ba bai iya yin wankan ba kuma bai kai alwalan ba me hukuncin haka ya aikata haramu bai aikata haramun ba amma ya bar abin da ya falala bai aikata haramun ba amma ya bar abin da ya falala wallahi ta'ala a'lam babu laifi idan ka gaskata Allah cikin tubarka in ka gaskata Allah ka tuba akan wani sabo da kake aikatawa cikin abin da ya shafi haƙƙin Allah kamar yadda nakan mene ta kullum ai ba ka kwace kudin wani ko ka kwace filin wani ko ka taki haƙƙin wani ka je ka dinga cewa astaghfirullah haƙƙi da ka kwata dole ka mai astaghfirullah zai shafi haƙƙin wani shi yasa in baka bayar a nan duniya ba Allah zai kwace mai haƙƙin sa ranar da kariya ba ya kamata mu fahimci wannan amma idan abu sabon sako da ka aikata haƙƙin Allah ne sir sai ka zo ka duba domin rauni ka kana da azaman cewa ba za ka sake komawa ba lokacin wannan sharadi ne sharadi ne da mako na duba a lokacin da kake duban nan ka fice daga wannan sabon sa'annan kana da azaman cewa ba za ka sake aikata sabon nan ba amma kuma da opportunity din aikata wannan sabon ya sake present din kansa rauni yasa ka sake bada a cikin sabon ka sake komawa kar ka taba gajiyawa da komawa wajen Allah da kaje zai ki maka ai to ka rena Allah kenan ai ka taba yadda idan rauni ya kai ka bayan ka tsuba ka sake aikata sabo ka sake komawa Allah yake in kai ka aikata zarabi ka tsuba ka sake aikatawa ka tsuba ka sake aikatawa ka tsuba Allah yake da gabar da maka an fahimci wannan amma dole ka kuma ka san inna Allah alimun bi zati sudur ai Allah ya san zuciyar ka ai ba za ka iya yaudaran Allah ba dan tubai yaudara kake yi dama ai Allah bai gabata maka ba Allah bai gabata kai continuation of abinda ka fara kake yi kai Allah dama bai gabata maka ba amma idan ka gaskata Allah Allah ya ga gaskiya cikin zuciyarka Allah bai gabata ba in kuma kai dan ya sake rudar ka kaje ka sake fadawa cikin wannan sabon ka sake dawowa ka sake neman gabara Allah yake zan sake gabata maka in ka sake yi ka sake komawa ka sake dawowa ka nemi gafara Allah yake zan gafarta maka Allah tabaraka wa ta'ala baya gajiyawa da gafartawa bawansa domin haka duk lokacin da mutum ya fada ya tunji kansa cikin irin wannan halin kar ya gajiya wajen komawa ga Allah ai in dai tuban da gaskiya kake yi kai ma za ka zo za a zo point din da za ka ga cewa Allah yana gafarta mun ba zan ji kunya ba kuma zan sake komawa za ka zo amma kar ka taba yadda a ce kayi sabon Allah baka zo kani ni gafara ba domin to ai to nani ni gafara satin da yake satin can ma nani ma satin can ma nani ma yanzu kuma inda ya sake ne ma to shi dan yana neman ya yaudare ka ne duk ko so dubu za ka yi ka dawo so dubu ka ji Allah ka dabar da kuma ina tabbatar maka da cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai gafara da maka ko da so dubu da yi domin haka Allah tabaraka wa ta'ala alƙawari haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana ishara game da gafaran Allah muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana baki daya abubuwan da muka faɗa wata suka kasance daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mana baki daya abubuwan da suka kasance kuskure muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana baki daya addu'o'in mu da bukatun mu na alheri muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mana su mu kasance baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa mamatan mu waɗanda suka rige mu komawa zuwa gare shi cikin musulmai waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala idan namu lokaci yayi ya sa mu cika da imani ya Allah wanda suke neman aro roƙon maka Allah ka san su ka san bukatun su ka fi sanin bukatun su ya Allah ka biya bukatun su muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kabi ayyukan mu na alkhairi cikin wannan wata ne albarma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da ikhlasi cikin abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda yake ba mu daman haɗuwa wannan waje mai tarin albarka ya hada wayannan fuskokin da baki da cikin jannat al-firdaus al-a'la hada subhanaka allahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت